لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه البر الميامين وعلى كل من سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد أمة البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ai malaya ce in zo mu gaisa ni saboda kai na wuni haka ake cewa a nan ko Allah shi taimaka mana ƴan uwa wannan nasiha da babban malamin mu ya gabatar a yanzu nasiha ce wacce take mai tsada Ibn Mas'ud yana cewa al-imanu nisfan imani bangare biyu ne nisfun shukrun wa nisfun sabr rabin imani godiyar Allah rabin sa kuma juriya da hakuri a bisa abinda za a jarrabi mutun da su in mutun ya hada waɗannan to istaqmalal iman ya cika imani ya zama kana da godiya ga Allah sannan kana da juriya kana da hakuri Allah ka sa mu zama masu waɗannan sifofin guda biyu duka ko daga cikin bangaren juriya da hakuri akwai bangaren abinda kuke ciki akai anan din da mutum yaji an fadi kara to ya san wani waje ne da ake harka ta hada hadar dabbobi to kara to me kara to su dai duka ayyukan da ake yi yana da alaka da nema to mu sani cewa wannan neman da muke yi wani bangare ne daga cikin abin da Allah subhanahu wataala ya nemi mu yi kuma yana da dokoki yana da ka'idoji al-imam ibn abi dunya ya fitar a cikin littafin sa islahul mal asarin sa'id bin musayyib rahimahullah sa'id bin musayyib lokacin da zai rasu dan kasuwa ne da ake masa harkar mai kana zayyata harkar mai yake to ya tara dukiya mai yawa lokacin da zai rasu ya ga dukiyar da ya tara sai ya kama kuka sai yana fadin dalilan da suka sa ya tara wannan dukiyar ya nemi dukiya a cikin wannan ne nake son mu dau darissa yace Allahumma innaka la ta'lam annani ma jama'tu hadha al-mala illa li asuna bihi dini wa asila bihi rahimi wa ahmiya bihi wajhi wa aqdi bihi dayn yace ya Allah ka sani wannan dukiyar da na nema wannan kudin da na nema kuma Allah ka ba ko ban neme shi dan san zuciya ba ban neme shi dan kawai in hule a rayuwar duniya ba ban nemi wannan kudin ba dan in yi gasa da sauran masu kudi ya Allah ka sani na nemi wannan kudin ne saboda ababe guda hudu saboda kai zama neman mu a bisa waɗannan ababen guda hudu da kuma ababen da suke da alaka da su yace na farko shine li asuna bihi dini dan in tsara addini na ana tsara addini da dukiya alal aqalli abinda zai zo maka a kwakwalwarka ana yin zakka ana yin haji dukkanin su da dukiya ake sannan falalar masu dukiya a wajen taimakon addinin Allah ta fito fili a wurare da yawa Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa a taimaki addinin sa da dukiya wajahidu bi amwalikum wa anfusikum malaman mu na tafsiri suna cewa duk inda Allah zai faɗi rayuka da dukiyoyi wajen taimakon addinin Allah sai ya fara ambatar dukiya sannan yake ambatar rai sai a wuri kwara ɗaya a cikin alqur'ani a cikin suratul tauba shine inna allaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannata. Amma jisurin wurare in Allah zai faɗi duciya ya faɗi rayuka, to yana fara faɗin duciya saboda muhimmancinta, sannan sai ya ambaci rai. Saboda haka sayyiduna al-Imam Sa'id bin Musayyib babban tabi'i yace ya nemi kuɗin sa ne don ya tsara addininsa. Saboda haka manufarmu ta zama wannan. Shi yasa aka ce wa Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani, ala tusannifu kitaban fi zuhudi, shi aka ga makalla ka rubuta mana littafi kan kudin duniya mana. Sai ya ce sannaftu kitaban fil buyu'i, shi ina rubuta littafi akan cinikayya. Sai malamai suka ce abinda al-Imam Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani al-Majirin al-Imam Abu Hanifa yake nufi, yana nufin cewa ba a gane mai gudun duniya sai wanda ya kasance ɗan kasuwa ne, shi mai siye da siyarwa, mai tsara haram, yana nisantar haram, kuma yana nisantar ababen da suke da rikitarwa, wato shubuhat. Kun ga wannan yana da tasiri, din nemanmu ya kasance muna yi ne domin mu tsara addinin. Wannan abu na farko kenan da al-Imam Sa'id bin Musayyib ya ambata. Na biyu ya ce wa asila bihi rahimi, ya Allah ka san na tara kuɗin nan ne da wannan dukiyar domin in sada zumunci na. Ana sada zumunci da dukiya, sada zumunci kuma wani ɓangare ne shi ma na addini. Allah ta'ala ya zargi waɗanda ba sa sada zumunci ya ma la'ane su, fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullahu fa asammahu wa a'ma absara. Sannan Allah ta'ala ya lissafa cikin sufufin masu imani, walladhina yasiluna ma amara Allahu bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum ulaika lahum 'uqbad dar. Su kuma waɗanda suke munafikai da kafirai, wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala. To kaga wannan babban abu ne, saboda haka dukiyarmu da muke nema ko nemanmu da muke yi, kan mu manta da ‘yan uwanmu da danginmu da waɗanda suke kusa da waɗanda suke nesa, mu nemi dukiya domin mu sada zumuncinmu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna muhimmancin sada zumunta, ya faɗi cewa Allah ta'ala ya faɗa a cikin alhadisul qudsi, ya ce ana rahmanu wa anta rahimu, ya ce ni sunana mai rahama, na tsago kai kuma zumunci, na sa maka suna ar-rahim. Akwai ra'un akwai ha'un akwai mimun a cikin ar-rahman, akwai ra'un akwai ha'un a cikin amim akwai mimun a cikin ar-rahim. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ta'ala ya ce duk wanda ya sada ki zan sadar da shi zuwa ga rahmata, duk wanda kuma yanke kiyake zumunta to zan yanke shi daga rahmata. Ya zama nemanmu manufarsa ta biyu shi ne silatul rahim. Abu na uku al-Imam Sa'id bin Musayyib ya ce wa ahmiya bihi wajhi, sannan kuma in tsara mutunci na, shi ne nan himatul wajhi, in tsara mutunci na, domin mutunci wani babban abu ne. Shi yasa Hassan Tintini yake cewa asunu irbi bimali la udannisu la barakallahu ba'da al-irdi fil mali, yace ina tsara mutunci na da dukiyata, yace Allah ya tsine wa dukiyar da za ta zama tana nan amma mutuncin mutun ya tafi. Ana neman dukiya domin a tsara mutunci. Mutunci wani babban abu ne daga cikin ababe masu tsada da shari'ar musulunci take tsarewa. Hibzul a'rab, himayatul a'rab, al-hifazu ala al-a'rab, tsara mutunci yana cikin ababen da Annabi sama ya lissafa cewa mu tsare wa juna a cikin hudubarsa ta ban kwana wadda yi ta tara ga wata na Zulhijja a filin Arafat. To ana tsara mutunci da dukiya. Akwai wata kissa ramziyya, wani malami yana zaune yana karantar da ɗaliban shi sai wani mutumin ya zo da wani ruwa a cikin wata kwalba, ‘yar ƙaramar kwalba. Yace aka yi makalla, nawa za ka sai wannan ruwan da ke cikin wannan kwalban? Sai malamin nan sai ya ce, na siya da dirhami 50. Sai ya ce, ya yi arha da yawa a kar makalla, a ƙara. Sai ya ce, to, na siya da dirhami 100. Ɗan shi haka matashi yana gefe sai ya ce, tashi ka je wajen mamarka, babarka, ka ce ta ƙirgo maka dirhami 100 ka kawo mini. Ya tashi yaro ya shiga gida, ya je karɓo dirhami 100, ya kawo wa malam-malam kuma ya miƙa wannan mutumi. Mutumin nan ya tashi ko godiya bai yi ba. Cikin damuwa, sai malamin nan sai ya ce wa ɗansa, ɗauki kwalban nan ta ruwan nan ka je ka aje min a ɗaki. Sai ya ce, baba, ga ka kai ake zuwa a nemi hikima a wajenka, kai kake raba rigimu, kai ne in an cuci wani kake kawo hanyar da za a samu mafita, yau kai ne baba za a zo a damfara wannan ruwan. A kwalba ba ƙanshi ba turare ba ne shi, ba ruwan zamzam ba ne, ba ruwan ƙarya ba ne na magaja wanda aka ce ruwan rayuwa, in mutum ya sha shi shi kenan ba zai mutu ba. Ko, ai kun san ruwan magaja? Yawwa, wai ma'ul hayati. Ma'ul hayati, ai sai a lahira. Ya ce, amma kai baba yau za a zo a yaudara da hanka kana zaune kana kallo? Sai dariya ya ce, yaro, yaro. Ya ce, wannan ruwan da kake ganin shi, ruwan fuskar shi ne mutuncin shi ya saida. Talauci yake ciki. Ba zai iya bara yadda sauran mutane suke bara ba. Shi ne ya zo ya bara a cikin dabara. Ya ce, ruwan fuskarsa, darajar fuskarsa da mutuncinsa, ya kwashe gabaki ɗaya, tsiyaye shi, ya sa shi a wannan ‘yar ƙaramar kwalban. Shi ne ya zo ya ce min in siya. Yana nufin in taimaka masa in ba shi taimakon dirhami ɗaya. To, kaga mutunci, ashe ana neman kuɗi. Shi yasa wata rana al-Imam Sufyan al-Thawri yana kasuwa, ya gama ciniki yana tattara kuɗinsa, sai wani ya zo wucewa sai ya ce, akarama kalla, hadda ku a kasuwa? Sai ya ce, laula ha'ula'i latamandala bina ha'ula'i. Ya ce, ba da don waɗannan ba da kake ganinsu, to da waɗancan, yana nufin sarakuna da sauran alhazan binni, to da sun mai da mu abin share majina, mu malamai. To, Sayyid al-Musayyib yana faɗa mana ya ce, wa ahmiya bihi wajhi. Na huɗu, sai ya ce, wa aqdiya bihi daini. Sannan ina neman dukiya ne, ya Allah, ka san na nemi dukiyan nan ne, ya Allah, saboda in biya bashi, kada bashi ya hau ni. In babu abin hannu, bashi zai hau mutum. Bashi kuma bala'i ne. Annabi sallama ya tsoratar da mu game da bashi. Ya ce, falima yukhawwifu ahadukum nafsahu. Dan me ɗayanku zai zo ya tsorata kansa, ya sa kanshi a cikin razani da firgici? Sahabbai suka ce, fa kaifa yukhawwifu ahaduna nafsahu. Ya ma'aikin Allah, ɗayan mu zai tsorata kansa, ya sa kansa a cikin tsoro? Shi ne manzon Allah su sama ya ce, shi ne yana zaune haka dan kawai sai ya je ya kama cin bashi. To, mutum yana nema zai tsare bashinsa, zai tsare mutum, zai tsare kansa daga cin bashi. ‘Yan uwa masu albarka, abinda kuke yi a nan aiki ne na alkhairi. In kun kyautata niyya, malamanmu suna cewa usulul rizqi salasatu, tuwasun arziki guda uku ne, at-tijaratu was-sina'atu waz-zira'atu. Tuwasun arziki uku ne, kasuwanci, wanda malamanmu suna cewa tis'atu ashar rizq fi at-tijara, kashi tara cikin goman arziki an zuba shi a kasuwanci. Me biye wa kasuwanci a zira'a, noma. Hal Imam Ibn Hajar yana cewa wasu malamai suna ganin ma noma ya fi kasuwanci, saboda me? At-tawakkul fihi akthar, dogaro ga Allah ya fi bayyana a cikin noma. Mutum ya zo ya ɗauko hatsi, ƙwaya, kawai sai a ga ya zo ya buɗe ƙasa ya zuba ya tafi, kaga sai abin da Allah yake. Saɓanin kasuwanci, mutum yana kallon kayansa a shago, kila kila ya tura kuɗi kuma ya tabbatar da ba a taba cutar shi ba, akwai hanyar da ma zai iya dawo da kuɗin idan ba a mishi abin da yake so ba, amma kaga noma sai abin da Allah yi. Na uku shine as-sina'a, abin da ya shafi aikin hannu, wasu kuma su ce masa al-kasab, nema tsawarwatawa, mutum ya nema da hannunsa, kira ce ta shiga ciki, kafintanci ya shiga ciki, direbanci ya shiga ciki, duk suna cin al-kasab. Saboda haka mu yi kokari mu kyautata nemanmu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana wasiya da wannan, yace fattaqullaha wa ajmilu fi talab. Maza sama yace inna ruhal qudus nafakha fi ru'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastawfi rizqaha wa tastaqmila ajalaha fattaqullaha wa ajmilu fi talab. Mala'ika Jibrilu ya yi huri a cikin zuciyata, ya mun wahayi kenan cewa babu wani rai da zai mutu sai ya cika abu biyu. Abu na farko numfashin shi na ƙarshe sai ya yi shi, abinda Allah ya kaddara zai samu, nerar da zai samu ta ƙarshe, dalar da zai samu ta ƙarshe sai ya same ta. Saboda haka ku kiyaye dokokin Allah a neman ku, kuma ku kyautata neman. Kar ku yi ƙamiya miya kan mutum ya zama yaki halal yaki haram. Akwai ma yanzu yaki haram yaki haram kawai, yaki haram yaki haram. Akwai kuma masu cakuɗawa yaki halal yaki haram, wasu kuma haram din suka fara kira suka ce yaki haram sannan yaki halal. To mu zama yaki halal yaki halal yaki halal. Allah subhanahu wa ta'ala ya mana albarka, ya taimake mu, ya ƙara mana albarka a cikin neman mu. Duk wanda yake nema ya tashi, Allah madaukakin sarki ya bashi abin da yake nema na alkhairi. Allah subhanahu wataala ya kauda asara, ya kauda damuwa, ya kauda bakin ciki. In kuma jarabawar ta zo, Allah ka ba mu ikon cin jarabawar, ka ba mu juriya, ka ba mu hakuri a wajen daukar jarabawar. Muna muku addu'a, muna muku fatan alkhairi, kuma muna godiya a game da wannan haduwar da muka yi, muka zo muka yi zumunci. Allah subhanahu wataala ya saka muku da alkhairi. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآل صحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.